أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنصتوا رحمكم الله.
نعم أكوي تنبيه wani bawan Allah ne ya ce ya kasance yana harkar kasuwanci kuma yana samun alkhairi sosai, to a kwana a tashi sai Allah ya jarabce shi da karyar arziki wanda ya zama ba jari gaba ɗaya a hannunsa, har ta kai mahallinsa ma ya siyar duk ta kokarin ya maida harkokin kasuwancinsa, to kuma ƙarshe duk komai ya lalace. To sai zama a yanzu ba shi da abin yi, sannan ba shi da mahalli. To sai wasu suka ba shi shawarar cewa akwai inda ake zuwa mutum ya sayar da kodarsa sai a ba shi kuɗi. To shi ne yanzu da yake shawarar hakan, sai yake tambaya wai ya halatta ya sayar da kodarsa domin ya samu ɗan jarin da zai juya a hannunsa?
Ya halatta duk daga cikin tabiru halkin lahi ne mutum ya je ya sayar da kodarsa ko ya je wani abu da zai zama ya samu kuɗi, saboda wannan bai kamata ba, ya dai dogara da Allah. Allah da ya bashi ya karɓe yana nan, kuma ya ci gaba da kama kafa da annabi yana roƙon Allah, Allah zai da masa da shi. Wannan sai da koda da waye ta aiba masu imani ba ne suke yi, bai kamata musulmi in ya ji kafirai suna abu ba shi kuma ya ɗauka ya ce zai yi. Idan ya je garin sai da kodar ya mutu kuma fa, ai ba tabbas. Saboda haka ya dogara da Allah, ya ci gaba da roƙon kuma falala Allah kawai.
Allah ya saka da alkhairi. Wa minash shayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin.
Wa minash shayatini, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin shaidanu wanda suke yin nutso a cikin ruwa suna masu ɗebo gwalagwalai da daimon da abubuwan amfanin ruwa da hidima ga annabi Suleiman, suna yin aiki kuma da gare shi ba wannan ba ma. Bayan wannan suna yin aiki na yin gini da kuma haƙa da abubuwa na ayyuka na ƙarfi, duk aljanu suna yin wannan ga annabi wato ainihin Suleiman, saboda horewar da Allah ya ba shi. Tunda mun ji ayoyin nan muna faɗar farla da baiwa da Allah ya yi wa babansa Dawuda, sannan Allah kuma ya zo yana faɗin irin wacce ya yi wa ɗan shi ne annabi Suleiman. To shi ne Allah ya ce wa kunna lahu hafizin, mu mun kasance masu kiyayewa ne wato ainihin gare su wato aljanin, suna ɗebo gwalagwalai, suna ɗebo masa demon abubuwan bukata na ruwa, duka aljanu akwai masu wannan iyo. Sannan lokacin da annabi Suleiman zai dakatar da su daga wannan hidima kuma sai su zo su kama aiki na gini, za a gina wani waje, za a gina wannan, za a yi garu, kuma sai su zo su. To abinda ya sa Allah ya ce kokuna lahum hafizina, muna masu kiyayewa gare su a cikin aikin, saboda al'ada aljani idan ya aiki mai kyau sai ya zo ya bata. Aljani zai iya yin gini, in ya gama ginin kuma kaga gini mai kyau kuma sai ya rusa shi ya bata shi, ko zai iya ɗebo abu mai kyau na gwal sai kuma ya bata shi ya maida shi ba gwal ba, da aljanin yana iya. To shi da Allah ya ce mu muna masu kiyaye su daga barin bata abin da suke yi na hidima ga Suleimanu.
Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin.
Ya rasulullahi, ambaci annabi Ayuba, dama Allah tabaraka wa ta'ala a suran nan kamar yadda muka faɗa ya kunshi kisoshin annabawa da yawa, shi sama aka ambace ta suratul anbiya. To ambaci Ayuba, Ayuba wani bawan Allah ne, asalinsa Rumi ne. Shi kuma Ayuba yana da alaƙa da annabi Ibrahim, jikan annabi Ibrahim ne na can sama, domin shi Ayuba sun haɗu da wato shi sunansa Ayuba, ana ce masa Ayuba, babansa kuma Amos. Shi ko Amos shi kuma ɗan Razahu, shi ne babansa Razahu, shi kuma ɗan Rum, shi kwarumu dan Isu, Isu kuma dan Ishaqa, Ishaqa shi kuma dan Annabi Ibrahim ne alayhi salatu wassalam. Saboda haka Annabi Ayuba jika ne kamar yadda aka ji na wato Annabi wato ainihin Ibrahim. Sannan yana da mata wacce za mu ji irin hidimar da ta yi, mai himma ce, mai kokari ce, wanda ita kuma wannan matar ita ma jikar annabawan ce na Allah. To shine Allah ya ce ambace Annabi Ayuba ya Rasulullahi inna da rabbahu, yayin da ya ainihin kirayi Ubangijinsa saboda ibtila'i da ya same shi, ibtila'i da ya samu Annabi wato ainihin Ayuba da irin nasu na manya, ‘ya’yansa su bakwai duk suka mutu. Dukiyarsa da yake da ita yana da sharra'una, yana da shanu dubbai masu yawa, duk nau'in kayan ni'ima, yana da dukiya na kuɗi mai yawa, yana da gwalagwalai. Duk lokaci dai Allah tabaraka wataala duk ya ƙara da su. Sannan mutane suna son Ayuba, kowa yana zuwa wajensa da ko ina ana haɗuwa da shi, sai mutane gaba ɗaya suka ƙaurace masa ba tare da wata illa ba ba komai. In yanzu ne sai a ce don abun hannu ya ƙare ne, amma sai Annabi Ayuba ya kai koda da mutane zai ga mutum ko magana a hanya a gaba ma ba za a kula shi ba, kowa ya kaushe wa Ayuba ba san dalili ba. Wannan kuma jarraba ce Allah. Sai zama Annabi Ayuba ba shi da kowa sai matarsa guda ɗaya tak, ita ce ta tsaya. Kuma bayan haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da ciwo. Ciwo duk jikinsa ciwo yake, amma ba inda ya fashe ba inda ya kumbura. Annabawan Allah ba sa fashewa ba sa kumbura, ba inda yake wari, amma duk jikinsa ciwo yake. Irin ciwon nan na tsofaffi su ce ni na san me nake ji kawai, sai da Annabi Ayuba ya kai haka. Abinda Annabi Ayuba ya tsira da shi a jikinsa da ba ciwo guda uku ne: harshensa, hankalinsa, zuciyarsa. Yana zikiri, yana ambaton Allah, kuma komai yana da hankali ba, amma jikinsa ko ina ci ko iska ce ta taso ta yawa sai ya yi ihu, amma menene ciwon ba a sani ba. To akwai kaya da yawa akan wannan, saboda abin da yasa akwai Isra'iliyanci da suke ba da kissa ciwon Annabi Ayuba. Wannan ba haƙƙin annabawa ba ne a ce yana wari, mutane sun kauce masa, ba kowa, matarsa ma sai ta toshe hanci. Kamshinsa yana yi na annabawa, ba abin da ya samu jikinsa da za a iya gani, amma shi kaɗai da shi da Allah shi ya san me yake yi, shi ya san me yake jin ciwo. An ce matarsa ta yi hidima ƙwarai, ita matar tasa wato ta taɓa zuwa wajen wani karɓo magani, aka kai ta wajen wani ashe boka ne, shi kuma da ta tafi ta je ta dawo da maganin. Sai kuwa Allah ya sanar da shi ta je gurin boka don nemo maka magani. Saboda haka Annabi sai ya ɗau mataki akai, ya yi kuka ya rantse da Allah, ya ce sai ya yi mata bulala ɗari tun da ta je wajen boka don samu masa magani Annabi Ayuba. Ta saboda haka a nan ne kuma tausayi ya kama shi, ya rasa yadda zai yi da wannan rantsuwar dukan da zai mata. Sai Allah ya mai wa'ayi, ya samu tsintsiya ta laushi guda ɗari ya rike, sai ya buga mata, ya yi kenan. Saboda hidima take garin ƙoƙarin ta samu lafiyarsa ne, har ta je ta fada baƙin hannu da bata sani ba. Ita kuma ana ce mata Rahmatu ‘yar Afrasima, ita Rahmatu ce. To ita wannan matar tasa Rahmatu, to Afrasima ɗaya daga cikin ‘ya’yan Annabi Yusuf ne, shi kuma ‘yar uwarsa ce, don za ta zama ita kamar wato ya ce a gare shi ko ƙauma, tun da ta haɗu ita Annabi Yusuf kakanta mahaifin babanta kenan. Wannan baiwar Allah ta yi hidima, to shi ne da ya roƙi Ubangiji Allah. To amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa addu'arsa, shi ne anni massani yadurru, haƙiƙa ni ciwo ya shafe ni, wa anta wato abin da yake damuna shi ne tsanance, ba ciwo kaɗai ba, an ce durru tsanani. Wa anta arhamur rahimina, Ubangiji Allah kai ne wato Ubangiji mafi jin ƙan masu jin ƙai. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa addu'ar, ya aka yi
fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. وذكرالي العابدين
هل أتك سيبك أمسى وآيوب أدوى أديمك يا أبن ديك تارد الشينغا دل اللورة دفنن تفنن شيء سنمك داو مسد دقبن ديك أخوسي أكباش لا في أدري داء ayuba sai kawar da Allah ya kawar da ayuba wannan ibtilai sai ya tashi warkakke nitsatse zaman to babu ciwo ko ɗaya jikinsa muka shafana ma bihi min durri kenan kuma ƴaƴansa guda bakwai wato maza su uku ne mata su huɗu duk sun mutu tuntuni ya inganta kawai kaburburansu Allah sai ya buɗe sai aka gansu sun taso sun taho gida wani kaulin kuma aka ce a gidan annabi ayuba kawai ana duba wani loko sai ga su akin za a shirye babu wani ban tsoro Allah ya dawo masa da su shi ne wa ta nahu akhlahu muka bashi iyalansa mana muka dawo masa da su sannan wani silahu ma'ahu sannan muka kuma bashi wasu misalin waɗannan wasu bakwai kuma tare da shi da matarsa dinnan kuma aka kuma haihuwa nan da nan Allah ya kuma bada wasu yayan guda bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rahmatar rahama ne isa min inda na daga gare mu muka yi masa haka wa zikira kuma tunasarwa ne lil abidina ga masu wato bauta ta Allah tabaraka wa ta'ala domin su tsaya kan kadai ta Allah da bauta masa
wa isma'ila wa idris wa dhal kifl kullum min as-sabirin
abaci ya rasulullahi Isma'ila da Idrisa da Zalkifili kowanne daga cikin waɗannan bayan Allah da aka ambace su wato mina sabirina suna daga cikin masu haƙuri a bisa bin Allah kuma suna daga cikin masu haƙuri a barin saɓon Allah kuma suna daga cikin masu haƙuri a bisa ɗaukar izayar bayan Allah Isma'ila ɗan annabi Ibrahim ne shi ne wannan shekara 130 a duniya kabarinsa yana nan a jikin Ka'aba idan kana neman kabari to shi nasa a jikin Ka'aba yake wajen kofa wajen shigan nan za ka ga wajen mabul din nan yayi kumbura ya ce dushi da ya wafati nan aka sa shi aka gine shi a jiki saboda tsananin gata nan aka binne shi annabi Isma'ila yayi shekara 100 wato ainihin da 30 a raye sannan Allah ya ce to ka ambace shi shine ake ce masa wato ainihin a kissarsa shine ake ce masa zabihullahi za mu zo kissa yana nan cikin suratul safati za a je da duk aka yi magana annabi Isma'ila wa Idrisa da annabi Idris shi kuma kakan annabi Nuhu ne wato ainihin an haife shi ya daɗaɗe ne Idrisu kaka ne shi ya haifi mutawashiluhu ya haifi arfa hashazu ya haifi lamuku ya haifi Nuhu kakan annabi Nuhu ne na uku ko na hudu kenan shi an haife shi gabanin wafatin Adamu kafin annabi Adamu ya wafati ma an haifi Nuhu da shi kafin annabi Adamu ya mutu da shekara 100 an haife shi yana nan Idris da cijani sosai yana daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ishe ka ambace shi shi ma annabi Idrisu yana daga cikin manyan bayin Allah wadal kifili ka ambaci kuma zalkifili shi zalkifili wato lakabi ne nasa zalkifili shi lakabinsa ne shi kuma zalkifili ɗan ayuba ne wani ƙaulin an ce yana daga cikin ƴaƴayensa da suka mutu bakwan nan aka dawo da shi wasu sun ce a zalkifili yana daga cikin wa mislahum ma'ahum dinnan wanda aka haife shi cikin waɗanda Allah ya ƙara masa bayan ya dawo masa da waɗanda aka wato kashe su dinnan shi kuma sunansa Bishr bin Ayuba shi ne lakabinsa kuma Zalkifili
wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin
Allah ya ce waɗannan bayan da muka ambata mun shigar da su ne cikin rahamamu ma'ana mun ba su rahamamu muka ba su annabta haƙiƙa su suna daga cikin salihan bayi
wa zannuni iz zahaba mughadiban fa wanna an lan naqdira alayhi fanade fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin
abaci ya rasulullahi zannuni shine wato Yunus dan mata, sunansa kenan Yunus dan mata, shi kuma annabin Allah ne wanda yake ma'abocin cikin kifi, wanda Shehu radiyallahu anhu yake cewa ainal ladina ja wa masjidu al-hutu, shine annabi Yunus. In zama mawadiban, yayin da ya fita ya bar ainihin garin da aka aiko shi yana mai fushi, saboda mutanen sun ki karɓar tauhidi, sun ki yadda, in yi musu gargaɗi a kadaita Allah sai su bar dariya su fara jifansa, sai ya fushi ya fita. Amma a zahirin magana za ka ga an ce ya fita ba an masa izini ba, kharaja wa lam yusallahu bil khuruj, haka ake cewa. Amma wannan wani abu ne irin na Allah, annabin Allah ne bai fita ba sai da izini, izinin kuma na Allah da wahayi. Amma yadda ya fushi ya fita, saboda Allah yana so ya nuna mana haƙuri da masu kira zuwa ga Allah za su yi, ka nufi bayi da alkhairi su nufe ka da sharri, to masu kira ga Allah su suke karɓar wannan su ɗauke. Sai Allah ya mana wannan, ya kawo maganar Zunnun, ma'ana Yunus ɗan mata ɗan magani, sai ya fita yana da fushin ba a bi Allah ba. Ashe hikima ta Allah da ya sa shi ya fita nan, ya tafi neman Allah ne zai yi wasuli tarbiyatul azkar, zai je ya yi kawai da annabawa da manzanni, ba wanda yake kama kira ya ci gaba da yi sai ya samu wasuli tukunna musamman da Allah. Tun daga Adamu duka haka, kowanne baka ganin shugaban shugabanni da za a yi ba, sai da aka yi Isra'i aka yi Miraji, sannan aka je aka gama wasulin komai yakan kama ko, to wannan ce. Kowane annabi da nasa, annabi Ibrahim ya ce inni zaibun ila rabbi sayahdin, ya tafi ko. Annabi Musa kuma ya ce rabbi arini anzuru ilayka, ya ce lan tarani walakin nazuru ila aljabali nastaqarra makanahu sawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa arra Musa sahiqan, da ya tashi ma sai ya kama tuba, ya yi wasuli ya samu muradi. Amma da ya so yadda ake nufi ba haka bane, wannan na kakab din. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to saboda haka anan abin da ya faru da ya tafi yana fushi, sun ki bin Allah, sun ki kadaita Allah, sai ya hau jirgi na ruwa. Da ya hau jirgi zai bar gari, ana cikin tafiya, babban jirgi ya cika ana tafiya, sai aka je tsakiyar ruwa sai jirgi ya tsaya. To a ka'ida idan da wani mai laifi sai ya fita jirgin, in ba haka ba sai duku halaka. Masu jirgi sai suka yi shela, akwai wanda ya gudo wa ubangidansa, ko wanda ya saba wa iyayensa ya taho, ko akwai wanda ya san ya yi sata, ko wanda ya san ya yi zina, da indai da masu laifi irin wannan, to jirgi zai tsaya, ko wannan ya tashi ya fita ya halaka, ko kuma wato duk kowa ya halaka. Masu jirgi dole za su binkita su tabbatar. To shine anan sai aka ce duk babu, kowa ya ce ba wanda yi laifi, kowa ya fito tafiyarsa ta Allah ba matsala. Masu jirgi suka shara suka ce kai, akwai wanda ya fito tafiyar nan tasa, akwai matsala, dole a zo a yi ƙuri'a don a tabbatar da wane ne yake da matsalar nan. Jirginmu ya tsaya a ruwa, da aka yi ƙuri'a aka kada sai ta fada kan annabi Ayuba, wani shi ko a jika bai ji ba, ya san shi ai annabin Allah ne, ba sa laifi. Annabi Yunus sai aka kuma yi, sai ta kuma fadawa a kansa, sai da aka yi so uku, sai mutum jirgi suka ce a malam kai ne, malam kai ne, ka tashi kawai ka fita daga ruwan nan, daga jirgin nan. Annabi Yunus ya tashi ya shiga cikin ruwa, ya fada ruwa yana fita, sai jirgi ya tafi suka tsira, yana cikin ruwa yana iyo, sai ya gan shi a kan wani duwar watsu manya manya, ya zauna ya tagumi yana tunanin ya zai yi, sai ya daga kai sai ya ga wani irin jido ya rufe sama gaba daya, sai ashe wannan duwar watsin haƙoran kifi ne, can jidon kuma ɓangaren saman leɓen kifin ne na sama ya gani ya rufe jim kaɗan, sai kifi ya girgiza ya haɗe shi shikenan. Ashe ya shiga ya karɓi mahawali, an shiga aiki, an shiga aiki kawai abin da aka tafi kenan. Annabi Yunus ya zauna yana tayi yana tayi kafin a samu wasuli da fatahi, don kan mutum ya zo a ce koma kai tawakkali koma kai annabawa ma sani sai da daddade ya daddade an ce a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya wassala da shi ya bashi fatayi kawai sai ga cikin kifin ta ciki ta ko ina an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yana ganin wannan sai ya kama kafa ya ce Allah dan wannan bawa da ka fi so ka da sunanka da shi ka fitar da ni ka bani hanyar fita daga cikin wannan hali to shine take sai Allah ya kimsa masa ya kwana 70 ko sun ce kwanansa 72 ko ko ya kwana 41 a ciki wasu ma sun ce sai da ya kwana ya kuma kwana 103 a cikin kifin nan ko kamshin waje bai ji ba to shine da ya ga wannan sai Allah ya kimsa masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
Allah
yana fadin wannan sai wusuli komai ya cika sai kuma ya fi karfin cikin kifi sai kifin yake jin musulba ma ba mai ne a cikin sa an bai fitar ba zai halaka shi ma sai yunkuro ya fito daga ruwa ya dago lebansa saman bakin ruwa sai amayar da annabi Yunus shi ne ya fito shi ne Shehu Ibrahim ya ce to ganawa fa da Allah a cikin kifi dan haka ga maganan nan a cikin kifi a alqur'ani wanda ya ce annabi ya gana da Allah a sama wani ya ce Allah a sama yake ka da ya sha ƙarya ashe Allah a cikin kifi yake sai imani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duk ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin za a yaye mabakin ciki gaba daya sannan kuma Allah ya ce bawa na me kake so ne maka duk wanda ya faɗi kalmar nan so daya ko me yake so sai Allah ya yi masa kuma sirrinmu na nafila ko in mutum ya raka a biyu ya sujjada ya karanta sujjada ƙarshe bayan ya yi tasbihi ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 wannan alkawari ne daga Allah in mutum ya yi wannan ba zai bar da wajen da ya sujjada nan Allah sai ya biya mai duk abin da ya roƙa shi sa muka ce da 'yan mata da zawarawa kullum ina gaya musu don ga nafila da daddare kuma kowace kitin ga nafila ana karanta wannan la ilaha illa anta dinnan kafa 40 Allah zai baki miji na kwarai in ba daɗi ne zaman ki ta sujjada kina gaya wa Allah ya gyara in kin kasa mallake shi ne ki fara Allah yana sai da haka amma shi ta zauna sai ta shawuya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan ku takura maka akai kana cikin wani bakin ciki ka lizimci wannan zaka ga mafita da Allah zai yi Allah ka ƙara annabi daraja
fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham وكذلك ننجي المؤمنين
kuma amsa masa addu'a sa kuma muka tsere da shi daga wannan bakan ciki da yake ciki wadannan muka ambata wakazalika haka lamarin namu yake inji Allah kamar yadda muka tsere da ayuba ninjil mu'minina muke wato tsere da mu'mine daga barin bala'o'i da bakan ciki
wa zakariya aizna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin
wa zakariya haka nan da annabi ambaci ya rasulullahi zakariya izna da rabbahu yayin da ya kirayi ubangijin sa ya roƙe shi ka ji ladabi ya ce rabbi ya ubangiji Allah la tazarni fardan kada ka bar ni kadai ba da wa anta khairul warisin kai ne dai mafificin mai gaje komai kuma ina da yayan kai ne dai mai gajewa to Allah ba ni da magaji kaga saboda ladabi bai ce Allah ka bani da dan kar ka zo ka dinga ya Allah da ya Allah ka bani ko da ya mace ci a ladabi ake a dinga koyi rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin wannan kuma duk ya samu matsala ina san da ko tana san ya an ka rubuta wannan aka rubuta wannan aka ba a kaiwa ana aikashi a rubuta ko a tofa ruwa a shafa ce Allah sai ya bada da yanzu za ka ji an samu ciki
dukkan
aiki a rubuta wata mata ta damu amarya ta kasan angona su din matan suna ta haihuwa ita kuma ta gaban goshin Allah bai kawo ba aka kama mata rubutu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina a rubuta ai kashe 1111 ta sha sai dai sharadin shan sai tana cikin tsarki an yi ko 300 ba ai ba sai ga mijin ya zo ya ce ai ai mutu ne jiya kwana tai amma tana juwa na ce to an ga mu kowa ya ce ya rike akwai matsaloli wannan da yawa shi kuma farin ciki ga mutum kamar da Hajiya ta lissafa mana da idan mutum yana da da to yana da farin ciki ko za a bukanta maka an ka tuno kana da da sai ka ji ma komai ina da yaro in kaga in an samu farin ciki da ado riga ko
na'am shehu
aka ne kula hudin nan no ba to saboda haka idan mutum yana da mai wannan matsala in Allah ya so akai haka Allah zai ba dan shi an je asibiti a London sun je an auna an ce ruwan ta bai da kyau ba yaya a cikin ce to ya su suka sa yayan an taba wani abin da Allah ya yi ba kyau inda an ce an auna ba kyau ba kaza kaza to shikenan wannan aikin su ne amma imani fa ai aikin Allah ne da kai yan wato wala ka in kai imani ruwan ka bai da kyau shikenan amma ruwan ka na da kyau sha rabbi la tazarni
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
الله يسمك أمسى وعينه ذكريا الدعاء سمك باشرا من سنة يحيى wanda ba taɓa samun wani ɗan da aka ambata ya haya ba sai wannan ya hayar rayayye aka ba shi ɗa ya haya wa aslahna lahu zawja muka kuma wato gyara masa wato matarsa aka kawar da duk damuwarta da komai aka yi operation ilahi duk wani tsufa da wani dattin mahaifa da menene Allah ya gama yi aka komai da komai sai ɗa ya samu innahu haƙiƙa su waɗannan annabawa sun kasance yusari'una fil khairati suna yin gaugawa da sauri cikin aikata da'o'in Allah da alkhairi waɗannan suna kuma roƙon mu inda Allah ragaban suna masu kwaɗayi cikin samun ainihin biyan buƙatarsu da rahamanmu wa rahaban suna kuma tsoro daga afkawa saɓanmu saboda suna tsoron azabanmu wa kanu lana khashi'in haƙiƙa sun kasance masu wato ƙonƙar da kai ne gare mu a cikin bautarsu da mu
wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin
an ce ya rasulullahi baiwar Allah nan da ta kiyaye farjinta shine ita ce sayyida maryam maman annabi isa ta kiyaye farjinta baka taba sanin namiji ba amma fa nafakhna fiha min ruhina muka busa mata cikinta daga ruhin mu mana daga ruhin muka turo jibrilu ya mata busa a cikin aljihun rigarta kawai dan tana cikin ɗakin nan ta kewaye ta yi komai ta buɗe ruwa ta tube ta jingita rataye rigarta kawai sai ta ga gudan mutum a lullube da farin yaki a nannaɗe a kansa ta ce ina neman tsari da Allah in kai ne babban mugun mutumin nan na garin nan mai wa mata fyaɗe ta kiya a uzubin rahman don tsananin kinsa da Allah da tsananin fyaɗe da yake har duk garin ma aka sa masa kawai ta kiyo irin sunan nan na isgilanci sai ce ina neman tsari da Allah in dai kai ne ta kiyo tana janyo rigar tana lullubewa a gabanta to aljihun rigar ne shine Allah ya umarci Jibril sai ya busa a cikin aljihun rigar fu shikenan sai tsohon ciki an gama ba ga kace na ce ba zancen wata ɗaya wata biyu wata tara ba ne ya tsufa ne sai haihuwa take aka busa shine Allah ya ce fa nafa'ana fiha min ruhina waja'alnaha muka sanya ta wabna da ɗanta ayatan aya ce kuma da mu'jiza ce ta mu lil alamina ga talikai baki daya
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun
hakika wannan addinin musulunci da ku da kuke ciki al'umma ce kuma ummatukum al'umma ku ce shine addini na addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da ita ubangiji yana yin hadaba da zance ne da bayin Allah mu'minai ku ummatan ne wahidatan al'umma ce guda daya domin kuna kan hali daya ne kuna kan aqida daya shi sake so a hada kai dukkanin ummatan wahida ne hadhihi addinin ne ummatukum kuma mu mutanen addinin musulunci kenan kuma ummatan wahidatan ne mu ba al'umma bi bace daya ne saboda Allah namu daya ne kuma koda zaka ga rukunan addinin mu na musulunci ba sabani duka daya ne ba mu saba akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalmar da take shigar da bawa musulunci ba mu saba akan cewa sallolin nan biyar bane ba mu samu wasu dantsanin sabani sun ce ba biyar bane raka'o'in ba wani masallaci duk inda aka kai da kin juna ba masallacin da zaka je ka ce an zo an yi magariba raka'a shida uku ce ka gani ko ba wanda zai ce dan sabani yau ramadanin nan da muke wani ya ce shi ma yau wannan watan zai ba sai watan gobe ko ya ce ramadanin sa ba kwana 29 bane ko 30 ne su ramadana a gunsu dan tsananin sabani da zaɓin addini 40 ne babu wannan in muka tafi aikin maka wajen da za mu je mu ɗauki niyya waje ɗaya ne ka'aba ɗaya ce wajen sa'i ɗaya ne wajen arfa ɗaya ne komai namu ba wanda za a ce ga wajen masu aqida kaza ga na wajen duk ɗaya ne zakan nan ɗaya ce nisabi da aka sa mai kuɗi zai fitar mu duka ne ba a ce nisabin 'yan ɓangare kaza ba ko ko kuma a ce 'yan ɓangare kaza za su fitar su 'yan ɓangare kaza da ba sa samun kuɗi da yawa ba za su fitar da kaza 'yan ɓangare kaza masu samun kuɗi da ƙungiyoyi za su fitar a'a duk ɗaya ne to duk wannan abin tun da ya zama tushe an zama ummatan wahida kenan babu saɓani Allah kuma ya ce wa ana rabbukum ni ma ni ne ubangijinku kuma ni ma ɗaya ne fa'budu ni ku bauta min ku kaɗaita ni
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون
وتقطعوا سيسك ينكي واتو أينهم واتو أمرهم ذكان مغنغنو أتذكان سو سو سك رربي سك ينكي أكل لمرن الدين سدى أكا حدا سو أكا شكو قباكي ديا الديني ديني جماعة ديني با شكينن جمعودة غيهودة غدسارة سيسك ذا سك رربي wannan suka zama kashi-kashi duk wannan kashe-kashen da wannan rarrabuwar aqidojin kawai da ba su da asali duk daga yahudu ne daga nasara aka same su Allah ya isa kullum ilaina raji'una Allah ya ce duka baki daya zuwa gare ni ne za su koma Allah kuma ya saka mana kowa abin da ya aikata
faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'i وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
wanda ya aikata na daga ayyuka na gargaro wa huwa mu'minun yana mu'mini wala kufrana lisa'ihi babu musu wato ga aikin sa mana babu wato ainihin sabani a cikin aikin sa mana bai zama yayi abin yadda Allah ya umarce shi bai sabani wato Allah tabaraka ta'ala zai masa sakayya shi ma la kufrana lisa'ihi babu sabani babu cewa ga aikin sa daga wajen Allah da zai masa sakamako da shi shine mai aikin alkhairi Allah ya masa alkhairi da abin da ya aikata wannan ya aikata kishiyar haka shi ma Allah ya masa la kufrana lisa'i ya hatamilu wato ainihin tafsirai ne la kufrana lisa'i babu mutuncewa ga aikin sa shi mumini ya yi imani ya aikata abin da Allah ya ce kuma bai kafirce wa ni'imar Allah da ya ba shi damar yi ba sannan kuma daga ɓangaren Allah tabaraka wa ta'ala babu kufran shine zalunci ko bucicewa daga Allah na a cewa masa lada ko a ƙara masa nazarbi wannan duka shine abin da Allah wa inna Allah tabaraka wataala sai ya tabbatar da na bangaren sa yace wa inna lahu katibuna mu hakika masu rubutawa ne da tabbatar da abin da kowa yayi kuma zamu masa sakamako da shi
wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'u
wa haramun ne akan alqarya wacce muka halakar da ita ko muke nufin wato muke nufin halakar da ita inji Allah inde alqarya muna nufin halakar da ita to haramun ne ga wannan alƙaryar ta dawo ce imani an gane a ce ga wata alƙarya ko ga wata al'umma da za ta zama to Allah tabaraka wataala yana nufin halakar da ita Allah bai nufe ta da alkhairi ba to ba ta dawowa wannan duk wa'azin da annabawa za su yi mata ba za ta dawo ta imani ba haramun ne ta dawo ta imani da Allah ta hannu a'a to wannan zaka gane ko a mu'amalar mu da mutane inda da zaka kai da san wani ya kirki inda Allah bai kaddara masa alheri ba zai dawo ya kirkin ba ba yadda za a yi duk wa'azin ka sai dai ka bar wani kawai shi abin da ya sa kansa a gaban sa tunda ba zai komo ba zuwa alheri Allah bai kaddara masa haka ba shikenan idan da ne Allah ya kaddara masa shan wuya duk wa'azin da zaka yi ba zai dawo ya girmama iyaye ba in malami ne ko almajiri ya bi malam ya bi shehi ya kyautata duk wa'azinka da gargaɗinka ba zai dawo ba dan an kaddara masa saboda haka Allah muna roƙonka a kaddara mana alkhairi
hatta idza futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilu
haka kuma za su kasance ba za su dawo zuwa aikata aikin alheri ba idan mutuwa suka yi ba za su kuma dawowa zuwa duniya ba har dai Allah tabaraka wataala ya ce sai mun bude lokacin da karshen tikewar rashin dawowar za ta yiwu sun kai sun dade iya rayuwa har ranar da za a bude yajuju da majuju za su fito filin sararin ƙasa sannan kuma har wannan lokacin ba za su yi ba ba za su dawo su imani ba ko ba za su komo duniya ba in sun tafi wahum suko yajuju da majuju min kulli hadabin yansiluna suna masu shiga da gaugawa ne cikin dukkanin wani tudu na ƙasa ko wani rami ko mai girman abu yanzu aka ga ya juja wa ma juja ya hau iyalai ne da su da yawa ƙabilu ne guda biyu ya juju da jama'ata ma juju da irin ƙabilarsu sai dai an ce sun yi kama a halitta iri ɗaya ta ban tsoro saɓanin yadda wasu ya ce ya juju da ma juju mace ce da mijinta ya juju namijin ma juju mu dai haraka ake cewa to ya juju kabila ce ma juju ma kabila ce kuma kowanne suna bayan duniya suna hayayyafa suna nan sun yi yawa sun kuma mutanen da suke cikin duniya ninkin ba ninkin dan su ba sa gamuwa da mutuwa irin nan mu ko muna mutuwa su ko Allah yana ƙara su ne suna ta rayuwa ranar alkiyama Allah zai balle garin duk su fito kuma minti ɗaya kakaf daga bangon duniya sai ɗayansu ya je ya ƙure bangon duniya ta yamma da gabas ya dawo shi ne kaji Allah ya ce wa min kulli hadabin yansilun sai ƙaton dutse da za a shekara an turawa na tunanin yadda za a hau kafin kawai ko sai ka ga ya juje wa ma juje wajen dubu sun riga sun hau yansilun da sauri suke ko wani rami da za a ce wannan ya za a yi a shiga to su da sun fito to wanda suka ba su da rago ba za su dawo kan hanyar Allah ba za su ta kin bin Allah za su ta saba wa Allah suna shirka duk wa'azin da za a yi ta musu ba za su samu su dawo ba har sai sun koma zuwa ga Allah lahira kenan in sun nemi a dawo da su duniya ba za a dawo da su ba in kuma Allah ya ba su ya raya su ce ko da za su kai lokacin budowar ya juju da ma juju to fa su
ba za su dawo bayan su ba Allah ba Allah ka kiyaye mu wa qataraba al wa'du al haqq fa idha hi shakhisatun ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin
wa qataraba al wa'du al haqq alkawari na gaskiya shine zuwan alkiyama ya zo ya kusa faiza hiya sha hisatu nafsaruhum yayin ko da alkiyama ta zo za ka gansu idaddinin su sha hisatu nafsarul ladina kafaru idaddinan nan na masu kafirci da Allah za ta fito ta yi tulu-tulu ta yi jajawar saboda bala'i da tsanani na wannan ranar za ka ji suna cewa ya wailana ya al'ajabin girman halakanmu karkun na haƙiƙa mun kasance a rayuwarmu ta duniya fi gafletin cikin gafala min haza daga wannan yinin ba mu yadda zai zo babban haƙiƙa kunna mun kasance mu zalimi na a zalimai masu zaluntar kanmu da ƙaryata manzanni da ƙaryata zuwan wannan rana ga shi kuma yau ta zo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومنذ قرشان زمن تفسيري نبنا دفعت أن الله تبارك وتعالى يميمي تعمنا أمن دمك فسر دي دي دق الله ني البركة من زم الله kuma albarkacin iyaye da malamanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya karbi ainihin abin da yake daidan amma wanda muka fassara ba daidai ba ko kuma da inda mu muhallin haka ne dan shi bawa ba ya cika bawa sai ya zama yayi ba daidai ba to Allah ya gyara mana wannan muka yi ba daidai ba kuma ya gafarta mana muna roƙon Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka ji da abin da muka fassara na alƙur'ani ubangiji ya sa alƙur'ani ya zama hujja a kanmu ko kuma hujja gare mu ba hujja a kanmu ba duk abin da muka ji Allah ya hana Allah ka bamu ikon hannuwa abin da muka ji kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ta hanyar littafin nan namu mai girma mai tsarki alƙur'ani Allah ka ba mu ikon kwatantawa gurgudan yadda za mu iya. Allah muna roƙonka nan albarkacin annabinka Muhammadu ka gangame mu da faralarka da rahmarka da ni'imarka da yardarka. Yadda muke rayuwarmu Allah, Allah ka sa mu ƙarasa rayuwarmu lafiya. Kuma wannan zama ga shi muna nan muna zaune. Allah tabaraka wa ta'ala kai ka san ranar tashi. Duk ranar Allah zai tashe mu. Allah ya sa mu tashi da sa'a. Mun zauna yanzu za mu sake zama ya sani in kuma na ƙarshe dai muka yi duk abin da ya yi mun gode Allah dai ya bar mu da annabi domin muna roƙon Allah kuma ya sa abubuwan da manufofi da suke tare da mu na hidimar addini da kuma wato hidima ga annabi da wannan littafi mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ka cusawa ashabanmu da yaranmu Allah ka ba su buɗi da tsayawa a kan abu don albarkacin annabi kuma na duba da suke cikin harkar nan Allah tabaraka wa ta'ala ka cucusa mana ladabi don ka san shi ba karatu bane abin nema albarka wata kuma albarka ba ta samuwa sai an saye ta sai an neme ta sannan kamar yadda muka faɗa baki ɗayan abun guda uku ne akwai ladabi sannan akwai hankali sannan akwai ilimi ana son waɗannan su tabbata cikin mumini a samu hankali sannan a samu ilimi sannan a samu ladabi kullum muna faɗin wannan na ce haka yadda ƴan yatsun nan suke haka ake so a samu hankalin mutum ya zama haka gajere sannan ilimin sai zama ya bi shi kaga idan ilimi ya fi hankali abin da ya zo a ilimi dole hankali ya bi amma in hankali ya zarce ya fi ilimi abin da ya zo a ilimi sai hankali ya karyata ka ce ba zai yiwu ba kamar da ya faru da wasu da yawa suka karyata abubuwan da ya kai su ibaro na ƙudurorin Allah ba za mu rasa masu karyata Isra'in annabi ba da mirajinsu an ce ya je sama to su hankalinsu hankali yana laluban matattakala ko tsani hankali kasan zai wannan aikin to ba a sauraronsa sai a koma ilimi a ilimi ne za ka san akwai ƙudurar Allah da wahadaniyarsa da kaza yana yin komai to sai abu na uku da ake so ya fi komai girma ya fi komai ɗo shi ne ladabi shi ladabi shi ne ake samun dukkanin abu nema da shi saboda haka idan ladabi ya zama ya yi tsawo ya fi ilimi ilimi ya fi hankali to za a samu rayuwa lafiya za a samu albarka za a samu dukkanin abu nema saboda haka mu tsaya tsayin daga shi sa nakan ce mu yadda muka ɗauki karatu daga bakin malamanmu ba mu san komai ba sai abin da suka faɗa mana duk sannan muka zauna gaban malami ko da na ce mun ja ƙala sai malam ya ce ya tafi to mu ya tafin ne daidai saboda kawai mutum ya samu hayewa ya yi ladabi duk abin da ka samu magabata abin da suka tsaya kuma ka tabbatar kana da sanadi kana da izini kana da ijaza cikin komai da karanta Qur'ani ma da sanadinsa da salsalarsa da ijazarsa fassara Al-Qur'ani ta hanyoyi daban-daban zuwa ga manzon Allah haka muke in ba haka ba ba za a yi ba saboda haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa Al-Qur'ani ya zama ceto gare mu kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa abin da muke karantawa ana ganewa kuma ana ta aiki da shi kamar yadda kowane shekara sai mun sallami barin yan uwa sun ji tafsiri kuma su je su ci gaba da yi mu ba su ijazar tafsirin Qur'ani da sanadi da komai saboda haka mu ba cin kushewa muke ba a'a ko karatun mu ba muna so a'a zaka ga mun gode Allah mun yi sauka amma zaka ga ba karatu muke da yawa ba amma muna so dai kowace kalma abokan mu su ji fassarar ta in ta kunshi sababin sauka menene a sani ba ayat da zamu karanta sai mun tabbatar da meye sababin saukarta domin makaranta ce kuma kowace kalma da issa da ta shafa da abin da ya faru muna so haka domin muna jin daɗi nesa-nesa duniya garuruwan masoyanmu da izini namu suna zuwa ana yin karatun Qur'ani ana fassarawa yadda muka ɗauko mu ma suka ɗauka to wannan shine babban muradinmu to Allah kuma mun tabbatar ya cika mana Allah kuma ya ciyar da gaba da cika mana haka amin dan albarka annabi wannan shine abin da muke so mu faɗa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu ya maimaita mana
amin
mu ga badin badadan mu zo mu sauna mu fassara mu cika sa idan mun dauko Qur'ani sai mu dinga tunanin ko mun za mu kai ko za mu kai to sai mu kai din mu kuma daukowa mu kai to Allah kai ta samu ita daukowa muna kaiwa dan albarkacin mu zan Allah kuma a ƙarshe yan uwa ne mana wasu ci da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da kuma biyayya da narkewa da fana'i cikin manzon Allah din aka bi Allah aka bi manzon Allah to an samu abin nema dan Allah ya gaya mana di wallahi wa di rasulani kuma ji hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya ibnu adam adi rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahila kabu Allah sai a ambace ka mai hankali da an ganka sai a ga mai hankali wannan mai bin Allah ne amma kanka saba wa Allah abinda baya so kai in ko kai haka za a dauke ka jahili mahukaci kuma jahilin ne mahukaci ne saboda haka kowa ya rike bin Allah sannan mu tsaya tsayin daka mu dinga wato ainihin mu'amala ce mana kyau komai da komai mu rike halayen manzon Allah dan duk mu'amala ba za ta kyau ba sai an rike halayen ma'aiki an rike gaskiya da amana an rike haƙuri da tawaru'u da kuma zaɓin wani akan kanka kanka ce sai kai babu wannan ananiyanci ba na mumini ba ne kullum ka girmama bayin Allah kullum ka yi haƙuri karka ce kuma an cuce ka za ka rama ba a ramuwa a cuta in dai yadda annabi ya yi ne an cuce shi amma sharri alheri yake yi kawai ka tafi kai kuma ka ga mai Allah zai maka wannan shi muka fara kai maganar Qur'ani ma in muka ga dama muka ce bana ba za mu yi tafsiri ba za mu fassara tafsirin nan gaba ɗaya a cikin kalma uku ko kuma kalma biyu ne ai shi ne tafsirin Qur'ani duk sharhohin tafsirin da ake wannan kalmar da zan faɗa ita ake faɗa abu biyu ne Al-Qur'ani ya kunsa a ciki amru da nahyu yake duk kissoshin nan suna cikin wannan kalmar biyu na farko abinda baka so a yi maka kakkai wa wani izi fi sittin kenan na biyu abinda bai kamata a yi wasa da shi ba kar ka yi wasa da shi in ka haɗa wannan biyan kaga mu fassara izfi 60
na'am shi
wannan duk bayani muke kara yi kuma duk tafsirin da aka rubuta da komai da ka gani karin fa'ida ne amma wannan biyan ake fassarawa wannan biyan ake bayani to kaga ashe sai mu'amalar mu ta yi kyau mu gode Allah mu kuma rike da kyau ƴan uwa da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana saboda lokaci kuma gashi ƴan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu zuwa dare muna da zama zamu yi hatama na diwani zamu yi abin nan to saboda haka muka ga ya kamata dai a dan tofa kalmomi wanda za su daɗa ƙarfafan mu kuma muna daɗa kiran ƴan uwa da tsayawa da yin addu'a kada mu shagala mu yawaita addu'a halin da ƙasar mu take ciki mu daina surutai kawai ana hayaniya ana tashi ya kamata mu dinga yin addu'o'i wannan shine abin da muka gada ba da dadewa ba kan mu kai ma magana ne sannan nan bayan nan iyayen mu mun gani idan wani abu ya zo na bala'i ko ya yake aka ji wani abu bako a cikin gari yanzu nan zaka ga an tayar da addu'a ai ta sadakoki to abin da ya kamata mu koma mu kama kenan kuma ga kamar dai duk da ba mu san mai magana kuma gashi shekara ta zo ga zabe ya taho shi ma addu'a zamu yi kuma mu bar wa Allah a gaskiyar magana duk bawa da zai ce zai wa kansa zabe bai bar wa Allah ba to yin wani wa'azi akan wannan a Najeriya ba shi da fa'ida don kowa ya zama malami
kwarai shi kwarai kuwa
a kowa ya zama malami kowa ya zama an ga dai zaben da an ga abubuwan da suka faru ba sai an ce komai ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda za a bar wa komai a nemi yardarsa a nemi zaɓinsa dama wal abdu kal qalam imamul junaydi yana cewa ana qalamu wal iktidaru asabi'u ni alƙalami ne ƴan yatsu kuma ƙudurar Allah ne kaga ƴan yatsu sun ga dama su yar da alƙalamin ko su daba shi ko su yi rubutu da shi to mu mu zama haka mu bar wa Allah mu ta addu'a Allah ka ba mu wannan zai zama alheri gare mu da Najeriya duk duniya ba ƙasar da tafi mu arziki amma yanzu an tabbatar duk duniya ba ƙasar da tafi mutanen Najeriya talauci ba ƙasar da tafi mutanen Najeriya wahala duk wanda ka gani a Najeriya cikin wata farala da jin daɗi to wannan wani abu ne na tsakanin Allah da bayinsa amma a arzikin ƙasa dai kowa ya sani to saboda haka kan mu zo mu bar Allah dan tsananin son zuciyarmu mu ce ga wani ya wakilci Allah amma man ce ma ba a zancen Allah kawai to shi kuma Allah baya kyaliya saboda haka sai dole Allah in dai an sa wani ba shi ba to shi ko komai da ran dadewa ya rama wa wani balle sun su
alƙara da ajiya
saboda haka mu tsaya mu ta addu'a kuma mu ta yin kaskantar da kai mu ta tawassuli da manzon Allah kuma abinda muke ciki kuma abinda ake ciki ba a ka'ida ta mutanen Allah ba wani ba komai ya so dai ladabtar ne ya so kuma ya saita mani soyayya ce irin ta Allah da mu irin wannan wahala Allah ka so mu mun gode amma ka daina mana soyayya Allah irin wannan Allah ka zo da farala ka buɗa wa kowa ya ji daɗi Allah ya wadata mu cututtuka da bala'o'i da aka yi ta zuwa da su Allah ka daɗa kawar da su wannan bala'i da muke ciki kuma na sace-sacen jama'a ya isa bala'i Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wasu garuruwa za ka ga mutane suna zazzaune a gurarensu yanzu da yawa daga jama'anmu suna ta ƙoƙarin sayar da gudajensu su koma wani wajajen ba don komai ba saboda ana ganin wannan bala'in yana matsowa to saboda haka muna roƙon Allah ya kare mu muna kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sakata wa malaman namu da alkhairi wanda suka tsaya mana a cikin wannan hidima da wannan abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi ƴan uwa abokan rayuwarmu a cikin hidima a wannan jami'i na Maulan Musho Malam Karami tun daga harkar karatuttukan da muke yi dukkanin abin da ake na karatu da hidimar da ake tsaya a yi tun daga karatun tafsirin nan ba sai da azumi muke ba mu duk sati muna tafsiri ga dalibin zawiyar nan mufassiri ne ana tafsirin alqur'ani hadisi kuma ana yi kamar yadda kowa ya sani in dai an ce ranar lahadi ne muna tafsirin ana muwadda ana ta musdalahul hadis ranar juma'a ana gama sallar juma'a muna sahihul buhari kowa ya sani sannan kuma idan Allah ya kai mu alhamin haka muke zama muna tafiye da jawahirul ma'ani da diwanin shehu kullum sauran rane ku kuma zama ake yi a ta karatu kowanne littafi saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sakanta wa masu tsayawa da hidimar wannan makaranta da wannan jami'i da alkhairi ga shi malam kutari ainihin hafizi irin tsayuwarsa da komai da abinnan ɗinsa ya tafi umra ya je ya dawo ya zo ya ci gaba da hidima ɗalibansa da aka koyawa suka ci gaba su halifa a kai ta jan ƙur'ani wannan ya isa mu gode Allah ba tsoron tafiya ake ba ma yaya ai ka san an ce matsala biyu ce a rayuwa ga ɗan adam ɗaya a duniya ɗaya a lahira duk wanda ka gani yana da wannan matsala sai dai waɗanda Allah ya kare manyan waliyai ga salifa na wajen duk wanda ka gani a duniyan nan abu biyu yake ci ɗaya a lahira ɗaya a duniya ɗayan na lahira shine ya za ka je ka riski Allah ya za ku yi ɗayan na duniya za ka tafiya bayan za ta zama kowa haka ka san wani da sirrin yake tafiya da sirrin duk ba komai an yi tafi kawai ɗan shashance ba abin da za a yi kuma ba mai gyarawa ba wanda ya isa mai yin ne yake yi ba ya tsoron kowa in tsufa ne ya girma kowa Allah ba to idan Allah ya sa manya suka mutu suka tafi da sirrin aka tafi gaba ɗaya to shi ke nan abin da ake tsoro ake gudu ya faru ko kuma su bar sirrin mu a gidan mu zo mu lalace sirrin shi kuma sirri sai kishin azara ta ɗauke shi don wasu suna barin sirrin amma an sun bar shi don tausayin gida idan mu a gidan muka wulaƙantar da sirrin sai Allah tabaraka wataala ya ɗauke sirrin sai a ci gaba da wahala sai a nemi hasken a rasa nan ne gun wanan malam wane ka gani nan ne abu ya lalace shi sa hadisi ingantacce da muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ina jin nauyi yana damuwa wato ya fiske albarkarsa a bigiran da ya ajiye ta inna allaha yastahi an yazi albarakata fi mawdi'in wada'aha idan kaga Allah ya kawo wani malami wani bawa Allah wani mai kuɗi wani basara ke mai haske mai imani ya ajiye shi a guri to albarka kenan to idan Allah ya ga za a wulaƙanta masa albarkarsa za a ci mata mutunci sai ya ɗauke ta wani lokacin ya kai ta wani gun wani lokacin kuma to wannan abin da Allah yi Allah baya so to duk wanda ya sabbaba haka Allah kuma za su sun wato buɗe fagen daga da Allah shi sa inda duk ka zo ka ga albarka kan ba mata ka taimaka ka ɗaga ta babanka ne malaminka ne wannan wajen nan dai tsaya ka ga cewar me zai yiwu idan ka zama albarka ka tsike ka zamanto kuma abin ya ki an caddala abin ba zai yiwu ba ana ciwa albarka Allah mutunci ka yi shiru shi ya san yadda zai yi to idan ku Allah ya cire albarkan nan to shi da waɗanda suka sa ya cire to masifar da faɗan nan za ta tsaya saboda haka yan uwa mu kiyaye ko ba za mu gushe ba muna tabbatar da cewa lallai ƴaƴaye masu iyaye su tsaya su yi biyayya ga iyayensu domin a nan ne ake samun dukkanin alkhairi a nan ne ake samun kuma dukkanin sharri idan mutum ya sake ya rabu da su ko kuma suka sa kwana da damuwarsa an gama ko ba komai ko a duniyance ba za ka samu biyan bukata ba a girmama su inda duk kowa ya sani wasu iyayensu suna tare da su waɗansu iyayensu suna nesa to duk hanyoyin da za a kyautata musu a daɗa musu a ci gaba da yin haka da fatan Allah ya dafa mana Allah kuma ya maimaita mana sannan godiya ba za ta ƙare ba ba za ta yanke ba ga dukkanin 'yan uwa abokan rayuwa da 'yan hudamar rasul masu kullun a tsaye a cikin hidima a harkar tafsiri da harkar zawiya, Allah ya saka musu da alkhairi, sannan da masu tsayawa shirye-shirye da dauke-dauke da kuma masoya ƴan uwa da zaka ji sun tsaya sosai a ko ina suna ta daukan nauyin sa karatu a radio, a TV, a ko ina masoyan mu suke, Allah tabaraka wa ta'ala ya san su. Wasu ma sai sun sa ana yi miji, wani garin ma ana ta sassawa ana ji, sai dai mu ji a waya ce an ji ko an gani ana yi, wasu ma ba mu sani ba. To waɗanda suke yin wannan hidima ga Alkur'ani da kuma hadaran nan ta shehu mu shehu malam karami, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, arzikin su Allah ya ninninka, soyayyar su da imanin su Allah ya ƙara, dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, da wannan kalmomi nake roƙon Allah ya ƙara jaddada rahama ga mai wannan zawiyar, wannan masallacin shi Maulana Mushiru Malam Karami, da mamanta mu Hajiya, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan manya-manyan bayan Allah, malamanmu da suka gabata, muna roƙon Allah ya ƙara musu rahama, da malam gashi a zaune, da kuma shi malam namu da muka yi ta karatun tafsiri Shehu Malam Aminu, da sauran malamanmu dai suna da yawa, mu rayuwarmu mun ta kai kawo. In mun ce bari mu lissafa mu gaida malam wane, mu gaida malam wane, sai magaruba ta yi, sai dai mu ce Allah ya saka ta musu da alkhairi. Kuma wanda suke raye ainihin suke kokari akan harkar nan, sai mu ce to Allah Ubangiji ya taya ya dafa, don ga mu nan muna rayuwa, sai mutum ya gan mu yara, to yanzu mu ba yara ba ne, godiya ga Allah. To ni da na ga mama da baba sun tafi, mun gama lafiya, kuma duk malamin da na tsuguna gabansa ne karatu ba sauran mutum ɗaya a duniya, kuma duk mun gama lafiya. Ga mu a karatunmu na zamani, tsofaffin da suka koyar da mu su ma yanzu ɗaya-ɗaya rage dukkan, sai dai mu ce to kaga ai ko da shekara ta 17 na ai dole, sai godiya, sai godiya. Kullum ina wai ga na tuna wanda Allah ya ja kwanansa shi ne malam da ya koyar da mu tafsirin Alkur'ani, ya daɗe yana nan tare da mu, ya rage sai shi kaɗai, idan na tuno shi yana nan fa lafiya, a lokacin ina sauri in je gunsa, ina sauri ya zo gona, amma kullum juyin duniya cikin tafakkuri nake, yaya za a gama? Allah dai ka samu gama lafiya, ya za a yi? Allah ka samu gama lafiya. To tunda Allah ya karɓe su aka kammala lafiya, to sai muka ji daɗi, sai muke jin kamar an kwance mu haka, sai dai kawai muna fatan da mu ga su halifa, kuma su ne baqiyatu salafi, Allah ka samu gama da su lafiya. Yan uwa, da wannan kalmomi nake cewa Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Kuma kafin na bar abin magana, akwai barka da zuwa da kuma yan uwa masoya da suka taya mu farin cikin kammala tafsirin Qur'ani na bana, da suka halarce mu manya-manyan malamai waliyan Allah, ga mu tare da su. A dama na ga na'ibinmu yayanmu sai Diman Tijani, ga shi ma ya zo ya halarci hatama, ga Alhaji Nasiru dama da su Sharif su kullum ana tare, ga kuma Shehu Malam Gandu nan dama shi gandun alheri ne, ga kuma Shehu Malam Zaidu, ga shi na duk shekara ina ganinsa, sai na tuna shekarar duniya da zai zo za mu yi hatama da shi da yaransa daga Tamburawa, Allah ya ƙara musu albarka. Sannan ga halifanmu shi ne Shehu Malam Abdullahi na Shehu Abdulmajid, Allah ya ƙara masa rahama. To ga shi shi ma ya iso, gasu Shehu Malam Halilu, wa'innan duk 'yan makaranta ne, duk tare muke, ga Malam Musa Banyan sahabbinmu, ga babban ɗaya daga cikin manyan dakaru wala Abdullahi, muna barka da zuwa. Kuma muna gaishe da gashi Sheikh Malam Mama, gashi ya shigo, wannan su ne kusoshin abin farin cikinmu a cikin garin Kano. Ya tsaya cikin hidima tun da ya tashi, Allah ya kimsa masa ya bashi baiwa ta hidimar hadisin manzon Allah. Gashi nan har yau, gashi nan a tsaye ake, yaranmu ɗaya bayan ɗaya kowanne a kan research da kan dirasat a kan ilimin hadis. To gaskiya ba mu da abin da za mu ce wannan bawan Allah, sai dai mu yi masa godiya, mu roƙi Allah ya ja kwana hidimomin da ake yi. To irin wannan ayyukan shi ne mutum ba zai mutu ba, in dai mutum ya tsaya a kan wannan ya yi haƙuri, akwai izaya, ba daɗi, akwai wahala, akwai, amma ka daure dai, ka daure ka cije dajiya ta ce ko tashi ba za ka yi sai ka rada gasuwa sai ka gasu to in aka gasu aka cije aka daure to shikenan yanzu shi malam da za a yi bayanin irin mashakil da yake fuskanta to amma an kaga irin nata'ici din da yake fitarwa na almajirai masana ilimin hadisi to dadin ya isa to Allah muna so ka yi wanzar da mu a haka sannan ga ɗaya daga cikin manyan sahabban mutum muna daga jerin wando muna ta karatu tare da shi gashi nan daga aliya shehu malam imam imrana ahmad daga dala shi ma gashi ya shigo shi daga karamar sama baya canjawa na kalli fuskar sa kamar muna aji tana tun yace to ba shi ne haka yake idan ma cikin yan uwa da aka fara furfura shi wanda shi masu sa gilas ban da shi to muna gode Allah yan uwa kuma kowa da kowa inna duk kowa ya taho Allah ya mai da shi gida lafiya Allah kuma ya kara albarka Allah ya kara fatihi musharuwa lafiya kuma Allah ya maimaita mana Allah ya kara annabi daraja wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.